أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله أعلم أن نصاري نقرأ تنامو أو أن مقرن تتامو za mu karanta lamiyatul ajami. Daman kamar yadda muka yi da ƴan uwa na alƙawari, bayan mun gama lamiyatul arab, in ce to mun gama lamiyatul arab, za mu dauko lamiyatul ajami ita ma mu karanta. Kamar yadda ya kamata ya gabata a karatun lamiyatul arab da muka yi, shi wannan bawan Allah da ake kira sa Imam Dugurai, wanda ya lamiyatul ajami, to ya kwaikwayi lamiyatul arab ne. Bayan an samu lamiyatul arab, larabawa suna da lamiyar su, sai yace to su ma ya kamata ajamawa ya zama suna da lamiyatul ajami. Saboda haka sai kwaikwayi lamiyatul arab, yayi lamiyatul ajami domin ya nuna wa larabawa cewa mu ma da ba larabawan ba mun iya larabci. Shi wannan bawan Allah da ya lamiyatul arab, lamiyatul ajami, ana kiransa Imam Dugurai, wanda mutumin Farisa ne. Asalin kalmar Dugurai daga Duguri ne, ko a ce Dugura. Dugura kalma ce ta Farisa, shine kamar yanzu yadda muke cewa, kamar mu ce wannan zayyana, shine Dugura. Yin zayyana, ado, irin wanda ake ado haka na fenti. A nan mu ma in ka je kasuwa zaka samu masu sai da alluna irin na saukar karatu. Zaka samu allo an masa zayyana, an masa design jattawada da fara da baka da ja da koriya, to shine Dugura a yaran Farisa. To shi wannan malami Imam Dugurai, to sunan sa na asace, wannan design din da yake yi shine Dugura. Saboda kai ake ce masa Dugurai, mana me zayyana ko me design ko kace me fenti. Ina fatar an fahimta. Absalin abin da ake da Dugura shine kamar design, shine dai gashi irin sauka. Yanzu muka je kasuwa za ka ga shago ma na musamman suna yin alluna irin na saukar Qur'ani, za ka ga suna wasu da zane-zane a jikin allo da design. To a dadin sarakuna ana yi musu design, ana yi musu design in suka rubuta wata takarda ko wata wasiƙa ko wani abu mai muhimmanci, za a yi masa design, a samu kaloli, a yi masa wasu zane-zane masu kyau. Ana yi wa littafi ma, in ka samu littafi ko Qur'ani ma irin namu na gida, za ka samu an yi wani layi, duk shafi da in ka samu za ka ga an yi wani layi, an kewaye wannan shafin da wani irin design mai kyau. To wannan shine Dugura. To mai wannan sana'ar ya ce masa Dugurai, ma'ana mai wannan sana'a ta zane-zane. To a da sarakuna suna irin wannan zane-zanen, takarda wacce take mai muhimmanci za a yi mata wannan design din, a mata kwalliya ta kyau, wani littafi wanda aka rubuta muhimman abubuwa za a yi masa design, a masa mai kyau. Kamar yanzu Qur'ani rubutun mu na hannu na gida, za ka ga akwai zayyana a jiki. Farko in ka buɗa za ka ga zayyana a jikin fatatul kitab. Idan ka tafi al-arafi ka ci izu 15 za ka ga zayyana a jiki. In ka tafi can suratu Maryama ka saki samun wata 15 za ka ga zayyana. In ka tafi can suratu Dawuda alaihi salam za ka ga zayyana ita ma 15 ta can gaba. To irin wannan design din shi ake kira Dugura. To me wannan sana shi ake kira Dugurai da yaran Farisa. Saboda haka shi wannan mutumin ba Farisi ne, malami ne ba Farisi, ya iya larabci kuma daman asalin yaran sa na gado yare ne na Farisa. So da kai ake ce masa Dugurai. Amma asalin sunansa mutane sun fi sanin sa da Mu'ayyiduddin Al-Husayn bin Abdussamad Ad-Dugurai. Mu'ayyiduddin asalin sunansa kenan Husayn, amma ana masa laƙabi da cewa Mu'ayyiduddin, ma'ana mai ƙarfa addini. Husayn bin Abdussamad Ad-Dugurai, ma'ana mai wannan sana'a ta design. Wasu kuma suna masa laƙabi, suna ce masa Fakarul Kuttab, mana wai alfaharin marubuta. Saboda mi farko shi marubuci ne, na biyu shi malami ne, na uku kuma sarki ne, domin shi waziri ne na sarki. waɗannan abubuwan da ya tara shi ake kira safat fakarul kuttab alfaharin marbuta gashi sarki ma'ana wazirin sarki gashi kuma wannan sana'ar tasa bai watsar da ita bai daina ta ba a matsayin sa na wazirin sarki za a zo yayin wannan design din kuma irin wannan design din sa sana'a ce wacce ta dade ko yanzu nan in ka je gidan sarakunan mu na gargajiya za ka ga in ka zo bakin gidan sarki za ka ga wani irin fenti an yi wani design an yi wasu abubuwa an lallankwasa su musamman kamar zassau wannan abin na fi ganin sa a zassau amma nan Kano ma akwai nan Kano ma akwai wasu gidaje daiwa in mutum yana da alaka da sarauta za ka ga wani irin design wani fenti za a yi wata kwalliya a cikin gidansa amma zassau sun fi na fi ganin wannan abin a Zaria nan Kano ma akwai amma dai zassau kamar sun fi bawa abin muhimmanci to tsohuwar sana'a ce to wannan shi ana kiran sa fakarul kuttab suna kiran sa alfaharin marbuta sannan kuma shi wannan imamu ad-dukhra'i din malami ne wanda an yi shi hijira ta 513 ko kuma hijira ta 505 bisa sabani kenan kaga yanzu rabon mu da imamu ad-dukhra'i yanzu da yun wafatin imamu ad-dukhra'i da farin sa wannan duniya ana maganar yanzu shekara 939 ko kuma shekara 932 kaga an tafi shekara 1000 kenan kuma a baya in ba manta ba dai na sake fadan dalilin da yasa yayi wannan lamiyatul arab wannan lamiyatul ajami ya kwaikwayi lamiyatul arab ne domin ya nuna wa larabawa cewa mu ma fa da ba larabawan ba mun iya larabci abu na farko kenan abu na biyu kuma irin abin da ya samu shamfara wanda ya lamiyatul arab irin kwatankwacin wannan abin ne ya same shi a lokacin yana wazirin sarki aka zo aka tube shi a wazirci bayan an tube shi a wannan sarautar da yake kai saboda wasu makarkashiya da aka masa akai ta masa sharrori ana tabin sa da sharrance sharrance aka tube shi a wannan sarautar bayan an tube shi ya tafi cirani neman kudi nan ma ya je sha wahala bai samu wannan kudin ba to sai ya zama halin sa ya zama kamar hali irin na shamfara kaga shi ma shamfara an ban manta ba ai shi ma daji ya tafi karshe ya tattare to wannan yanayin da ya samu kansa na damuwa da takeici to wannan abun ya sa sai wannan lamiyatul ajamin sai ya tuna cewa shi ma shamfara yayi lamiyatul arab ne fa bayan ya sha wahala a rayuwa saboda haka sai wannan lamiyatul ajamin a cikin ta yake bayyana yanayin hali na damoyi da radadin da yake ji a rayuwa kamar yadda shi ma shamfara mai lamiyatul arab yayi ta fadan halayen da yake ciki a cikin kasidar sa ta lamiyatul arab a sannan kuma shi wannan a abu na gaba kenan shi wannan imamu ad-dukhra'i shi wannan imamu ad-dukhra'i mutumin Iran ne mutum ne wanda yake Asbahan ana cewa Asbahan ana cewa kuma Asfahan daga cikin wuri ne wanda yayi malamai na hadisi ma sosai saboda haka ana cewa garin nasu Asbahan kuma ana cewa Asfahan nan ne garin su cikin kasar Iran sannan kuma yayi rubuce-rubuce da yawa daga ciki sun ce daga cikin littafin sa akwai Mafatihir Rahama wa Masabihil Hikma sannan kuma ya rubuta waƙoƙi ya rubuta diwanai na waƙoƙi daban-daban sannan kuma daga cikin abubuwan da yafi ƙwarewa ya ƙware a lugha ta Larabci gwani ne a harshen Larabci sannan kuma gwani ne akan abin da ya shafi ilimin science ilimin kimiya science and technology saboda haka gwani ne abin da ya shafi science and technology masanin kimiya ne wannan yana daga cikin dalilin da yasa mu a yanzu yawanci rayuwa ta malamai ko rayuwa ta dalibai sai zama muna shan wahala sosai galibin mu almajirai ko a ce galibin mu malamai sai ka samu mutum bashi da wata takamaimai sana'a so kuma baya in ka tun ka tuba baya sai ka ga malama ada sune likitoci malama ada sune likitoci sune masana science and technology sune masana kaza sune masana chemistry sune masana mathematics zaka samu malami ne lokaci guda kuma mai sana'a ne saboda haka a duk da yanayin yadda zamanin ya kasance, amma shi Imam Dugra'i gashi dai ya zama mai misali, ya zama mana misali. Farko waziri ne, bayan waziri ne kuma yana wannan sana'a ta sa ta design fenti da zane-zane haka da sauransu abubuwa na wannan. Sannan kuma abu na gaba gashi marubuci ne, a hakan ma yana rubutu. Kaga kowace hanya za ta iya zama masa source of income, ta kowace hanya zai iya samun kuɗin da zai rike rayuwarsa. In iya wannan design din ne ma, zane-zane, yanzu ka je ka samu architects masu zane yadda za a yi gina gidaje da sauransu, zaka samu suna samun kuɗi sosai. To iya wannan zane-zanen ya ishe shi, ya rike rayuwarsa. Sannan bayan haka wazirin sarki ne, wazirin sarki yana da albashi. Sannan marubuci ne, iya rubutun kawai ya ishe ya rike mutum a rayuwa. Sannan bayan haka kuma masana, masanin science ne, ita kadai wannan kimiyyar da ya sani ta isa ta rike shi a rayuwa. Yayi research akan wani abu, ya fidda wasu abubuwa a biya shi. Saboda haka Imam Dugra'i ake kiransa fakarul kuttab, a alfaharin marubuta. To wannan shine a kamar a gurguje a abin da dai na ban manta ba, wanda na so ne shimfiɗa da shi. Imam Dugra'i ya fara wannan kasida ta sa Talamiyatul Ajmi kamar haka: Bismillahir Rahmanir Rahim. أصالة الرأي سانتني أن الخطلي وهيلة الفضل زانتني لدى الأطلي. يتي أصالة الرأي سانتني أن الخطلي وهيلية الفضل زانتني لدى الأطلي. أصالة الرأي سانتني أن الخطلي. أصالة الرأي أصل تاتش الرأي دنكيدشي شيني أصالة كبر أتشيس asalin abu shine asala, daga asali kenan ko? Ko kuma wasu daga cikin masu sharhi suka ce asala shine kamar a ce kyautata abu. To asalatul ra'ayi, hankali da nake da shi mai kyau. Sanatni, wannan abun sanatni, shi wannan hankalin nawa shine ya kiyaye ni anil khatali, daga fadawa kurakurai. Al khatal shine kuskure, amma yawanci an fi idlakin khatal akan kuskure bangare abin da ya shafi maganganu. Mutum ya rika fadan maganganu ba kai, ba gindi, ba tsari. Mutum yana ta fadan maganganu karasa ma wace manufa ma yake so ya fada. To yace asalin hankali da yake da shi mai kyau sanatni, asalatul ra'ayi, hankali mai kyau da nake da shi. In ka dauki asala na ma'anar kyau kenan, ko kuma asalatul ra'ayi, asalin ra'ayi da nake da shi. Ra'ayi shine ra'ayi kamar hankali. Sanatni wani abun shine kiyaye ni anil kadali, daga maganganu na banza marasa kai, marasa gindi, wanda ba su da amfani. Saboda haka hankali da nake da shi mai kyau, to shine ya kiyaye ni daga a rika ji ina fadan maganganu marasa amfani. Wahiliyatul fadli, wahiliyatul fadli, wahiliyatu ado shine hiliya. Wahiliyatul fadli, ado irin na falala, shine wahiliyatul fadli, ado irin na falala, yana nufin ilimi kina. Zanatni, wannan abun shine ya kawatar da ni ladal atali, lokacin da na kasance bani da komai. Shine wahiliyatul fadli, wahiliyatul fadli, wahiliyatul fadli, ado irin na falala, shine hiliya. Kamar ado ko kayan wana kawa, kamar da Qur'ani yake cewa awman yansha'u fil hilyati wa huwa fil kisani ghayru mubin. Wahiliyatul fadli, ado irin na falala, shine ilimin da na samu. Zanatni, to wannan ilimin shine ya kawatar da ni, ya kawata ni ladal atali, lokacin da na kasance bani da komai. Da a matsayina na sarki, yanzu kuma an sauke ni. A matsayina na waziri, da yanzu kuma an sauke ni. To ilimin da nake da shi shine ya kawatar da ni lokacin da aka sauke ni. Makiya masu so su yi min dariya, to ina da ilimi. In aka sauke ni a wazirci, shikenan sai in ci gaba da wasu ayyukan da na saba. To shine wannan baitin yana gaya maka cewa wulakanta mutum mai ilimi abu ne mai wahala. Zaka wulakanta shi ta nan, kuma Allah ya daga shi ta can. saboda haka mutumin da bashi da ilimi in ya samu wata dama da an kwace sai ya zama abin tausayi amma shi mai ilimi in ya samu wata dama ran da damar ta kau sai ya saki samu wani abu kuma ya makale da shi la'alla mutum aramma ne yana harkokin sa yana samun kudi sai kudi suka rincabe shikenan sai ya dawo ya dauki allo sai ya dawo ya kama darasu ko mutum malami ne mai koyar da ilimi yana da wasu damammaki a rayuwa sai damammakin suka kwace sai ya dawo zaure ya zauna ya fara ba da mutane karatu waɗanda suka maka magarkashiya karabu da wacce darajar da kake da ita lokacin da ka dawo kake karantarwa he sun fi jin takeici da haushi fiye da wannan abin da suka raba ka da shi a babi ne na misali ba laifi ne misali dan a gane amma kuma ba wai ina yi ne dan na soki wani ba babi ne na misali mi misali da sunu sulami da sunusi muce radiyallahu ta'ala anhu mi misali da sunu sulami da sunusi sunusi na biyu wannan aka ce sunu sulami da sunusi ya ce sarki sunusi na biyu sunusi sulami da sunusi radiyallahu ta'ala anhu a yan shekarun baya kadan sarki ne a nan Kano aka shiga aka fita abubuwa na siyasa da abin da yaje yazo shikenan sai aka ce an tsige shi da aka tsige shi ko kuma aka ce an tsige shi dan bazan ce an tsige sunu sulami da sunusu ba saboda mi darajar da ya samu yanzu ta fi karfin ta sarauta da aka ce an tsige shi a zahiri to da ke yana da ilimi abubuwan da suka bayyana tattare da shi makiyansa sun yi nadamar ina ma ba su taba kujerarsa ba sun cire shi a can ya zo kuma ya samu wannan a madadin da sarki ne ina iya Kano da aka tsige shi a zahiri ina cewa an tsige shi ne saboda Hausar in fada a gane amma kuma ba haka ma ya kamata a fada da Hausa ba da aka cire shi a zahiri sai gashi kuma ya zama sarki na duniya gaba daya ya zama halifa na Shehu radiyallahu ta'ala anhu shi kuma Shehu Sheikhul Islam ne to wannan baitin shine abinda Imam Dugurai yake gaya ma cewa kamar zaka zama mai ilimi a rayuwa duk wanda ya niyyar walakanta ka to sai wata falala ta bayyana daban kuma ta yadda bai tsammani ba wannan kenan wasu daga cikin masu sharhi wannan baitin suka ce abinda Imam Dugurai yake fadan wannan abin yana at-tahaddusu bi ni'matillahi ne yana godewa ni'imar Allah ne bisa baiwar da Allah ya masa ta ilimi wasu kuma suka ce godewa Allah yake da Allah ya masa baiwar ilimi sannan kuma tsari ne kamar na firgita makiya ya nuna wa makiya cewa abin da suka masa bai ma damu ba kun yi kaza to ai ina da kaza kuma wanda ya fi wannan sarautar taku wannan kenan shine abin da Imam Dugura yake faɗa asalatul ra'ayi ko kuma tataccen hankali da nake da shi sanatni shi wannan tataccen hankali shine ya kiyaye ni anil khatali daga fadawa kurakurai washiliyatul fadli ado irin na falala shine ilimin da nake da shi zanatni shine ya kawata ni ladal atali lokacin da na zamto bani da komai shine al atal atal shine kamar abu ce abu wofuntacce bani da komai ba mulki a hannuna ni a matsayina da na basaraki yanzu ba kowa shine ladal atali lokacin da ya zama bani da komai majadi akiran wa majadi awwalan shara'un wa shamsu ra'adduha ka shamsu fi tafali yace majadi akiran wa majadi awwalan shara'un wa shamsu ra'adduha ka shamsu fi tafali majadi akiran majadi daukakar da nake da ita shine majidu daukaka shi ya sa sunan Allah al-majidu majadi akiran daukakar da nake da akwai ta karshe shine bayan an sauke ni a mulki kenan wa majadi awwalan da kuma daukakar da nake da ita tun farko shine lokacin da nake kan mulki kenan shara'un yace duk dai ne kasancewa ta nayi ilimi ina da ilimi da abarna akan mulki da sauke ni akan mulki duk dai ne a guri na shine dai kamar yanda dai sunu sulami da sunusi majadi akiran girmana shine majadi girman da nake da shi akiran a karshe shine bayan an sauke ni a mulki wa majadi awwalan da kuma girman da nake da akwai tun farko shine lokacin ina kan waziri shara'un dade ne shine shara'un dina kamar kace sawa'un wa shamsu yace ita rana ba'dur ra'dur duha farkon safiya shine ra'dur duha farkon sa'ar safiya an ce ra'du shine irin sammako irin lokacin da rana ta fito wa shamsu ita rana ba'dur duha farko farkon safiya ka shamsi kamar rana ne ce tafali lokacin da ta karya zuwa ga yamma in an ce ra'du shine lokacin da rana take dagowa in an ce tafalu kuma lokacin da rana ta karkata ta za ta fadi shi yasa ce to washamsu ita rana ra'du duha farko farkon lokacin walaha ka shamsi kamar rana ne ce tafali lokacin da za ta fadi to kaga washamsu ra'du duha rana lokacin walaha shine lokacin da rana take dagowa mana lokacin da nake kan mulki a matsayina na malami a matsayina na mai ilimi ka shamsi kamar rana ne ce tafali lokacin da za ta fadi da rana lokacin da take dagowa da rana lokacin da take faduwa kowace mai daraja ce lokacin da rana ta dago ana ta murna shikenan mai tafiya aiki zai tafi aiki mai tafiya noma zai tafi noma lokacin da rana za ta fadi shi ma murna ake yi saboda akwai mutanen da masu sana'a ne wanda sai ranar ta fadi za a fara zuwa a sai kayan su akwai masu saida nama an fi zuwa a saya da daddare akwai masu saida fitilu sai ranar ta fadi za su yi ciniki akwai masu saida sola wanda sai ranar ta fadi za a zo a sai sola to wannan yana nuna cewa shi mutum mai ilimi farkon tasowarsa da karshen lamarinsa duka amfanar al'umma yake yi kuma kowane lamari a gurin sa mai daukaka ne malamai matasa masu jini a jika madaukaka ne malamai lokacin da suka tsufa shine ka shamsa ce tafali rana lokacin da za ta fadi lokacin da malami ya tsufa lokacin ma aka fusan sa yanzu ka je kaga Shehu Dairu radiyallahu ta'ala anhu ko kuma duk shehin ma da ka sani ka je ka gani lokacin da ya tsufa za ka ga darajar sa da martabar sa nunkuwa 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 take kuma sauran martabar ma kuma sai ya mutu da yayi wafati in wani ne shikenan sai a ce ya mutu ko shi kuma lokacin da ya wafati lokacin gidansa ma zai rika tara jama'a kullun ka ji gidansa kamar kasuwa wannan shine abin da yake nufi eh majadi akiran girma na da daraja ta akiran a ƙarshe shine lokacin da na sauka a mulki wa majadi awwalan da kuma girman da na samu a farko shine lokacin ina mulki yace shara'un duka ɗaya ne wa shamsu ita rana ra'adu duha lokacin dagowar walha ka shamsi kamar rana ne ce tafali lokacin da za ta fadi fi mal'i qamati bi zawra ila sakani bi hawala naqati fi hawala jamali fi mal'i qamatu bi zawra ila sakani bi hawala naqati fi hawala jamali fi mal'i qamatu me yasa nake zaune bi zawra'i a zawra'i wai me ya kawo ni ma zawra la sakani biha ba ni da gurin zama a zaura ba ni da gida a zaura iyalina ba sa zaura la na katifiha babu taguwa ta a wannan gari da ake kira sa zaura wala jamali babu raƙumi na a wannan garin ko me yasa in ke zauna a gidan a garin anan abinda Imam Dugura yake so ya nuna maka fi mal iqamatu menene ma yasa nake zauna bi zaura a zaura zaura in nan da yana daga cikin sunayen bagadaza ne bagdada ana cewa bagdada ana cewa kuma bagadaza haka dai tana da lugogi da to ana ce mata ma zaura me yasa nake zaune a bagadaza shine fimar iqamati bi zaurai me yasa nake zaune a zaura eh wannan abin irin wannan siyakin malaman balaga suna kiransa istifhamu ta'ajjub ne kamar tambaya kake amma tambaya ce wacce take cike da ban mamaki sai kace kai ni wai menene ma yasa ne haka wai menene ma ya kawo ni wannan gari shine istifhamu ta'ajjub a wajen malaman balaga istifhami ya kai kala 25 ya kai kala 25 zuwa kala 24 tambaya tana da nau'i ta kai kala 25 zuwa da 4 a balaga to akwai istifhamu ta'ajjub akwai tambaya ta ban mamaki akwai istifhamu tawbik ma tambayar ka ake amma kuma zargin ka ake akwai istifhamu taqrir tambaya ake amma tabbatarwa ake irin su alam tara kaifa yanzu shin baka gani ba, ai ana nufin ka gani, to wannan ana kiransa istifhamut taqrir. Akwai kuma istifhamut tawbik, akwai kuma istifhamut ta'ajjub, irin wannan kenan. Shine kamar a Qur'ani, zaka ji Qur'ani yace kaifa takfuruna billahi, ta yaya za ku kafircewa Allah, gashi kuma alhali annabi yana cikin ku yana ta karanta muku ayoyin Allah. To kaifa takfuruna billahi nan tambaya ce, amma kuma mamaki ake. Kamar yadda annabi Sulaiman yake cewa malila aral huda huda, malila aral huda huda, me yasa ban ga huda huda ba, ina huda huda yake? Tambaya ce amma kuma ta mamaki ne. To irin wannan siyakin ne. Fimar iqamatu, menene ma yasa nazo bil zawra'i? Fimar iqamatu bil zawra'i, me yasa ma nazo na zauna a wannan garin da ake kiransa zawra? La sakani biha, gashi bani da gurin zama a zawra, ba ƴaƴa ne da ni ba, ba mata ne da ni ba, gari ne a nema, shine sakani. Sakani yana nufin gurin zama, ko kuma sakani yana nuna kamar wurin da zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali. To la sakani biha, gani bani da gida a zawra, ko kuma la sakani biha, gani ban samu nutsuwa ba a zawra. Wala naqati fiha, babu taguwa ta a cikin wannan gari zawra, wala jamali, kuma bani da raƙumi. Shi wannan la naqati fiha wala jamali a karin magana ne na Larabawa. Idan abu babu ruwanka, abu bai shafe ka ba, suna cewa la naqati fiha wala jamali. La naqati fiha wala jamali, bani da taguwa, bani da raƙumi, ma'ana wannan abun ba abin da ya hada da shi, ba abin da ya hada da saura. Wannan karin magana ne wanda Larabawa suke amfani da shi, wanda a da Larabawa sun yi wani aiki da ake kira, sun yi wani yaki da ake kiransa Harbul Basus. Asali akwai wani mutum da ake kiransa Haris bin Ubada. Saboda haka yadda abun ya faru, akwai wata mata da ake kiranta Basus bin Harb, sai wani bawan Allah da ake kiransa Kulayb, sai ya kashe mata taguwarta. Da ya kashe mata taguwarta, a matsayin ƴan uwanta sun zo shi ma su kashe masa nasa raƙuman, sai suka kashe shi kuma. A nan aka yi ta yaƙi, sai da aka shekara 40 ana yaƙi akan taguwa da raƙumi. To a lokacin da yaƙin ya fara kaurewa, sai suka je suka samu wani daga cikin shuwagabanninsu cewa ya taimaka musu a bisa wannan yaƙin da suke yi. Sai ya ce la naqati fiha wala jamali, la naqati, babu taguwa ta fiha a cikin wannan yaƙin, wala jamali, ko babu raƙumi na. To saboda kawai sai ya zama karin magana, tunda asalin yaƙin akan taguwa ne. Ya zo ya kashe mata taguwarta, ƴan uwanta da suka zo su ɗauka mar fansa, su ɗauka mata fansa, a madadin shi ma su kashe masa nasa raƙumin, kawai sai suka kashe shi. Shikenan wannan su ɗauki, wannan su kashe na wannan, wannan su kashe na wannan, wannan su kashe na wannan, akan taguwan nan shekara 40 suka yi suna yaƙi. To wannan mutumin mai basira da aka zo gurinsa cewa ya kamata ya taimaka musu ya shiga wannan yaƙin, sai ya ce la naqati fiha wala jamali, ba taguwa ta a cikin wannan yaƙin, babu raƙumi na, saboda haka babu ruwana. To tun daga lokacin sai ya zama karin magana, duk abin da babu ruwanka da shi, ba abin da ya hada ka da shi, sai ka ce la naqati fiha wala jamali. Fimal iqamatu bin zawra'i, me yasa nake zaune a wannan gari na zawra, shine bagadada. La sakani biha, gani bani da gurin zama a zawra, mana bani da iyale, bani da gida a zawra. La naqati fiha, babu taguwa ta a zawra, wala jamali, bani da raƙumi. Na in anil ahli sufran sufrul kaffi munfaridun kasayfu urriya matnahu anil khilali, na in anil ahli sufrul kaffi munfaridun kasayfu urriya matnahu anil khilali. Na in anil ahli, gashi nayi nisa na bar gidanmu, shine na in anil ahli, gayi ni nayi nisa na rabu da iyalaina, shine na in, na nisa ne, kamar na a yayi nisa. Shi yasa Qur'ani yace wahum yanhauna anhu wayan auna anhu wayan auna. Na'in anil ahali, gani nayi nisa na rabu da iyalaina. Sifrul kashi, gashi hannuna yana sifri, mana hannuna zero ne, ban da ko sisi. Munfaridin, kuma gani ni kadai. Kaga tashin hankali kala nawa kenan, tashin hankali kala uku kenan fa a wannan baitin. Na'in anil ahali, nayi nisa na bar iyalaina, iyalaina ba sa kusa da ni. Iya iyalanka kawai su yi nisa da kai, ya ishe ka tashin hankali, ko kana da kuɗi. Tashin hankali na biyace sifrul kasfi, gashi hannuna sifri, mana hannuna zero, ba komai a hannuna. Abu na biyace munfaridun, kuma gani ne kadai. Kaga bakunta ta shiga kenan. Kasaifi, in ka ganni kai ka ce takwabi ne, urriya matnahu, wanda aka tobe matnahu bayansa, anil kilali daga gidansa. Kamar takobi ne a zare shi a cikin gidan sai da ke tsirarsa. Kaga za ka ganshi tsirarsa ba komai a jikinsa, to haka za ka gani. Shine kasaifi kamar takobi urriya matnahu, wanda aka tobe gidan aka tobe bayansa anil khilali daga gidansa. Aka cire shi a cikin kubansa. Wasu kuma suka fassara anil kilalin nan da cewa wanda aka tsire ta bayansa anil kilali daga zane. Larabawa ba sa daukan takobi da muhimmanci in ba a kawata shi ba. Takobi suna daukan sa da muhimmanci ne in aka masa zane zane a jikin sa aka masa design. To yafi daraja. In takobi aka yi shi karfan sa zikau ba wani kado a jikin sa ba wani kwalli a jikin sa to takobin ba shi da daraja. To wasu suka ce anil kilalin nan daga zane. Takobi ne an yi shi zikau din sa ba wani zane a jikin sa babu wani drawing to ba shi da wani kima. Ko kuma anil khilali daga gidansa. Takobi aka zare shi a gidansa ba shi da gida to shi ma ba shi da wata daraja. Fala sadiqun ilayhi mushtaqa hazani wala anisun ilayhi muntaha jazali. Fala sadiqun ilayhi mushtaqa hazani wala anisun ilayhi muntaha jazali. Fala sadiqun gashi a wannan gari da nake cikin zaura na Bagdada. Fala sadiqun ba ni da wani aboki shine sadiqu aboki. Ilaihi mushtaqa hazani wanda zan koka bakin ciki na zuwa gare shi shine mushtaqa hazani wanda zan koka bakin ciki na ilaihi zuwa gare shi. Idan mutun yana cikin bakin ciki in ya samu wanda zai gaya masa ma cewa abu kaza yana damuna to iya wannan fadar ma yana rage mutun takeici. Sai ce amma ni fala sadiqun babu wani aboki mushtaqa hazani da zan koka bakin cikin dake damuna ilaihi zuwa gare shi. Sai dai ni kadai in ta kwankwada to shi ma wannan ba karamin tashin hankali bane. Wala anisun gashi babu wani mutum mai daibe min kewa shine wala anisun babu wani mai daibe kewa muntaha jazali wanda shine karshen farin ciki na wanda in wani abu na farin ciki ya same ni zan je in same shi shine wala anisun ban da wani mai daibe kewa wani abokin hira muntaha jazali wanda shine karshen farin ciki na wanda in wani abu na farin ciki ya same ni zan je in gaya masa babu ba wanda zan kokawa matsala ba wanda zan gaya masa wani alkhairi na samu. To tashin hankalin kenan shine fala sadiqun ilaihi babu wani aboki mushtaqa hazani da zan koka bakin ciki na ilaihi zuwa gare shi. A cikin abokai akwai wanda in abu ya dame ka to zaka neme shi ya baka mafita ya taimaka ma. Wala anisun ko babu wani mai daibe kewa muntaha jazali wanda shine karshen farin ciki na ilahi zuwa gare shi. A cikin abokai akwai wanda in alkhairi ya same ka shi zaka nema ya taimaka ma. Wannan abin da baitin yake gaya maka idan kana da abokai dubu to kowane aboki akwai harkar da ya kamata ka sashi a ciki. Akwai abokin da in kana neman aure to bai dace duk inda kuke mutunci da shi ka dauke shi ka tafi da shi gurin ba. Wannan fannin ba nasa bane. Daga cikin abokai akwai wanda in zaka sayi mota ko wani abu to shi kuma wannan ba fagen sa bane ba shi zaka dauka ba. Saboda haka in kana da jama'a da yawa kowane mutum akwai harkar da ta dace da shi akwai harkar da idan ka sashi a ciki ciki zai taimaka ma. Saboda haka wannan baitin yana nuna maka cewa ba a yuyu ba a yuyu ka kasa tantance me ya dace da mutum. Idan baka san kana da abokai kowa baka san abin da ya dace kai da shi ba to zaka bata da mutane da yawa zaka bata da mutane da yawa. Idan ka sa abokin ka cikin wata harkar da bata dace da shi ba to zata iya ka ga ya maka laifi. Zata iya ma kana da abokin da duk wata matsala ta same ka za ku fadi tare ku tashi tare. Amma fa karka yadda ka bashi kudi ya je kasuwa saya ma wani abu. Karshen yaje saya maka ya saya maka shi ma sai ya siyo na sai ya sa aljihu. Ko kuma karshen in ka bashi kudi kafin kwana biyu uku za su lalace. In ka san kana da irin wannan abokin to mutunci ku yi to da harka da cewa fa kudi karka sashi a ciki. Akwai abokin da kuma ba a zuwa sulhu da shi. Gashi mutumin kirki ne mutumin arziki ne amma in kuka yi fada da matarka aka ce shi za zai je biko karshe in yaje ma karshe sai ya saka sake ta. Saboda haka irin wannan baitocin duka suna koya mutun sakafa a rayuwa. Mutun ya zama wayayye kowane mutun ka san wani matsayi zaka ajiye shi. Shine fala sadiqun ilaihi banda wani aboki mushtaka hazani da zan kai kukan bakin ciki na ilahi zuwa gare shi, wala anisun banda wani mai ɗebe kiwa muntaka muntahajazali wanda shine karshen farin ciki na ilahi zuwa gare shi, mana banda wani abokin da idan farin ciki ya same ni zan nemi yazo ya taimaka mu. Wallahu ta'ala a'lamu, zamu dakata anan.